والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم كان وتا نجم أكوني غوتاكو بيو تو بيو ga watan biyar shekara ta 1430 daidai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, wanda shine ya dace da 26 ne ko da 7 da 7 ko ga watan hudu shekara ta 2009 a lissafin Turawa. Za mu ci gaba da karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka ta suratul Baqara, wanda yau shine zaman mu na 24 a cikin wannan sura mai albarka, ma'ana darasi na 24 kenan. Idan ba ku manta ba, mun tsaya ne a satin da ya wuce akan aya ta 152 daidai. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun, wanda yau za mu tashi akan aya ta 153 a cikin suratul Baqara. Ya ayyuhal ladhina amanu ista'inu bis sabri was salah. Malam bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu ista'inu bis sabri was salah. Inna Allaha ma'a as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'un walakin la tash'urun.
Allah madaukin sarki yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu ista'inu bis sabri was sala, ya ku wadanda kuka yi imani ku nemi taimakon Allah madaukin sarki da hakuri da kuma sallah. Ista'inu bis sabri, ku nemi wato al'aunu wan nusra, shine ista'inu bis sabri, da hakuri was sala, da kuma yin sallah. Inna Allaha ma'a as-sabirin, lalle Allah yana tare da masu juriya kuma masu hakuri. Wannan aya din ta sauka ne akan wato Qatla Badr, ko da ke ba aya ta gaba ce ta sauka akan Qatla Badr, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kafin mu zo kanta, wannan aya din tana nuna mana wato muhimmancin yin hakuri din a matakin farko. Abu na biyu kuma, sallah ita ma aba ce da dole take da buƙatar yin hakuri. As-sabru huwa akbaru ma yusta'anu bihi ala al-masa'ib, hakuri shine wato mafi girman abin da ake neman taimako da shi yayin da duk wata musiba ta same ka. Haka kuma shine mafi girman abin da ake neman taimako da shi yayin da kake so ka tabbata wani aiki na alkhairi. Maharin kai hakuri akan barin aikata abubuwan da Allah ya haramta maka, wal ma'asi, da kuma saban Allah. Akwai kuma hakuri na biyu, shine as-sabru ala imtithalil awa, da baka da duk aka umarce ka da shi, da kuma yin da'a, ma'ana bin Allah madaukin sarki kamar yanda yake ka bi shi. To duka sai ka nemi Allah ya baka irin wannan nau'i na hakuri guda biyu, ya baka hakuri akan wato gujewa saban Allah, ya kuma baka hakuri akan daurewa da cijewa akan tabbaka umarni da Allah ya ce ka tabbaka. Kuma kar ku manta, hakuri ladansa bai da iyaka. inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah yace masu hakuri, masu juriya, masu dauriya, Allah madaukin sarki yana ciccika musu ladan su ne bighayri hisabin, ba tare da ainihin wato a lissafi ko ainihin ididigewa ba. Ibn Kathir a cikin tafsirin sa yake cewa lalle kam babu abin da yafi girma mutum ya nemi taimakon Allah a gare shi ya bashi irin haƙuri. In Allah ya baka haƙuri to ka more ka ji daɗi. Lan tabluga al-majida hatta talqa as-sabra, ba za ka kai matuƙa ba na matsayi na girma da daraja ka yi abin bajinta a zo a gani, dole sai ka ɗanɗani abin da ake ce da shi as-sabr. As-sabr shi ne wani abin da ya fi komi ɗaci, iya da ɗaci na musiba. Masu riƙiya suna amfani da sabr, za ka shi yana da ɗaci sosai in an samu aljali mai taurin kai sai a dora masa ko. To wannan shi ne ake ce da shi sabr. To an ciro as-sabr ne daga wannan as-sabr ɗin, ma'ana abu mai ɗaci, haƙuri ɗaci ne da shi. Da haka dole rayuwa tana da buƙatar a yi haƙuri, a daure, a cije, kamar yadda manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu. Hadisi ya inganta daga Uqba ibn Abi Mu'ayt. Ummu Kulsum ƴar gidan Uqba ibn Abi Mu'ayt ita ta rawaito hadisin, ita kuma tana cikin al-muhajiratul uwal, wanda suka yi hijira na farko cikin mata, dangane da faɗin Allah madaukin sarki wasta'inu bis-sabri was-sala. Tace gushi ala Abdurrahman ibn Auf rashiyatan, wata rana Abdurrahman ibn Auf ya taɓa faduwa ya suma har sai da ake tsammanin cewa mutuwa ce ma ta zo masa, ya daɗe bai farka ba. Sai matarsa Ummu Kulsum ta fita zuwa masallaci don ta je ta nemi taimako da abin da aka ce ta nemi taimako da shi, as-sabr was-sala. Gashi mijinta yana cewa nan hali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai ta tuno Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis-sabri was-sala, sai ta nemi taimako da haƙuri din, ta yi haƙuri sannan ta tafi masallaci don sallah. Yayin da ya farka sai yake tambayan iyalinsa na gida, yake cewa shin shi kam ya suma ne, ya faɗi ya suma ne wani ɗan lokaci? Suka ce eh ƙwarai. Sai ce sadaqtum, lalle kun yi gaskiya. Innahu atani malakani fi ghashyati hadhihi, mala'iku guda biyu sun zo min a wannan faduwa da nayi na suma. Sai suka ce da ni intaliq nuhakimuka ila al-aziz al-amin, tashi mu tafi za mu kai ka ƙara, kuma za mu je mu kai ka gurin mai hukunci shine al-aziz al-amin, Allah kenan. Qala fantalaqa bi, yace sai suka tafi da ni ba sai a ko ina ba. Falaqiyahu ma malakun akhar, suna cikin tafiya sai wani mala'ika ya gamu da su. Faqala, sai ce da su aina turidani, ina za ku je? Qala, sai su mala'ikun suka ce muhakimuhu ila al-aziz al-amin, za mu kai shi ne gurin mai hukunci shine al-aziz al-amin. Qala, sai mala'ikan yake cewa fa arji'ahu, ku je da shi, ku mai da shi. Fa inna hadha mimman kutibat lahum as-sa'ada, waɗannan wannan mutumin da kuka ɗauko shi yana cikin mutanen da tuntunin an rubuta musu dace da samun wato nasara a rayuwarsu. Wa hum fi butuni ummahatihim, tun suna cikin cikin mahaifiyarsu. Wa sayumatti'u Allahu bihi banihi ma sha Allahu, ku mayar da shi lokacin mutuwansa bai zo ba. Su ma yayi a sunan nan mala'iku suka kwashe shi suka tafi da shi. Sai suka haɗu da wani mala'ika, sai ce a dawo da shi. Allah ya yi alƙawarin ya rubuta masa samun rago da dacewa shi wannan Abdurrahman ibn Auf, kuma Allah ya yi alƙawarin sai ya sa ‘ya’yansa sun ji daɗi da shi da matansa. Fa asha shahanan thumma mata, sai Allah ya bashi nisan kwana, aka ƙara masa wata ɗaya, sannan kuma sai Allah ya ɗauki ransa. Wannan hadisin rijaluhu siqatun wa isnaduhu sahihun, Imam al-Hakim ne ya fidda shi daga hanyar Abdurrazzaq kuma ya inganta shi. Imam Muslim ya fi da riwaya daga Suhaib, Allah ya kara masa yarda, yake cewa manzon Allah yana cewa ajaban li amril mu'min, abun mamaki, abun mamaki ga al'amarin mu'mini, inna amrahu kullahu khair, al'amarin mu'mini duk alheri ne gabaki daya. Idan Allah ya azurta ka ka shiga cikin lemar imani ka dace. Manzo Allah ce al'amarin mu'mini duk gaba ɗaya alheri ne. Walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, ba wanda yake samun wannan falala fa in ba mu'mini ba. In asabathu sarra shakar, idan abun farin ciki da jin daɗi ya samu mu'mini sai ya shukura godewa Allah, shi haka mu'mini yake. In ni'ima ta samu yana kan godiya Allah, baya manta godewa Allah yayin da ya samu wadata. Ba irin mutanen nan ne da in sun samu wadata kuma sai su fara tunanin sabon Allah ba. Yanzu aka samu kuɗi tun da za a yi biki, bari a je a kira ɗan ashirar le a ashirar le. Yanzu aka samu wadata tun da za a yi biki, bari a je a yi fati, a bar mata su yi abin da suka ga dama a taron biki, a bar yara su yi tsiya da iskanci da rashin mutunci. A'a, shi mumini in ya samu wadata, abin faranta rai da jin daɗi, to sai yi wa Allah godiya ya masa da fa kana khairan lahu, manzo Allah ce hakan shi yafi alheri gare shi. Fa ina sabatu darra darra, idan abun bata rai da bacin rai da cuta ya samu mumini, sabawa sai ya haƙuri, inji annabi. Duk kunci, duk wahala, kowane hali ake ciki, in dai ya samu mumini to za ka ga ya yi haƙuri. Fa kana khairan lahu, kuma haka ɗin shi yafi alheri a gare shi. Wannan aya tana nuna mana muhimmancin haƙuri ko ƴan uwana. Duk wani abu da ka sani a duniya, idan ba ya haƙuri ba, ba za a ci nasara ba. Kuma haƙuri ɗin shi yasa muke yin sallah, haƙurin nan yasa muke azumi, haƙurin nan yasa muke ibada, haƙurin nan yasa muke haƙura da sabon Allah. Zina abu ne na sha'awa, jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da holewa da shantacewa da shaƙatawa, wani abu ne na sha'awa da jin daɗi a zahiri. Amma dole ka yi haƙuri tunda Allah ya hana ka. Kana zaune kana jin labarai, za a sako kiɗa a gidan rediyo, kamar ka bari ka ji, amma dole ka kashe. Me zai sa ka kashe imani? Ba za ka ce bari ka ɗan abin nan ba. Haƙuri, ka haƙura da jin wannan daɗin, kana tunanin abin da za ka samu a lahira. Ibrahim An-Nakhai cikin Tabi'ai yana cewa duk wanda yake jin kaɗe-kaɗe to zai tashi yana munafiki, yana gadar da munafurci. To kaga me zai sa ka bar wannan? Shine haƙuri, juriya. Matarka za ta ɓata ma, dole kai haƙuri da ita. Ɗanka zai ɓata ma, dole kai haƙuri da shi. Abokinka zai ɓata maka, dole kai haƙuri da shi. Ya ayyuhallazina amanu isti'inu bis-sabri was-salah. Wasu malaman kuma suka ce ana nufin ita kanta sallah ba ta yiwuwa sai da haƙuri. Kisa ma aka haɗa su guda. Ma'ana sallah a bace da suke da buƙatar a yi haƙuri. Kana cikin bacci da asuba, malam za ka jina dani yana kiran sallah, wai cewa yake wai jama'a haƙura, a bar bacci a zo a yi sallah. As-salatu khairun minan nawm, ma'ana ku yi haƙuri da bacci, ku zo ku yi sallah. Kana cikin kasuwa kana hada-hada, ana ciniki, ana kasuwanci, sai ka jina dani ya ce hayya ala salah, ma'ana a bar duk abin da ake a taho sallah. Ma'ana ka yi haƙuri, ka rufe shagon, ka zo ka yi sallah. Duk abin da mutum yake yi na rayuwa, yayin da Allah ya kira sai ya haƙuri ya koma ga Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, kada ku faɗa ga waɗanda aka kashe saboda Allah cewa sun yi mutuwa ta banza. Kar ka ce wanda aka kashe saboda Allah wai mushe ne, shine amwat. Bal ahya'un walakin la tash'urun, bari dai bal al-idrabiyya kenan, bar wancan zancen, dawo wannan zancen. Ahya, a raye suke, duk wanda aka kashe saboda Allah malam a raye yake, bai mutuwa ta banza ba, ba mushe bane ba. Walakin la tash'uruna, matsalar ku ne ba ku sani ba. Rashin sanin ka kuma baya nuna cewa ba haka bane ba. Wanda duk aka kashe saboda Allah to kada a yi tsammani ya yi mutuwar banza. Wannan aya ɗin ta sauka ne dangane da waɗanda aka kashe su musulmi a yaƙin Badar. Sai mushrikai da Yahudawa suke cewa tab, ai duk wanda aka kashe shi an kashe shi a banza, ya je banza ta kashe shi, ya yi mutuwar iska kawai. Qatla Badr fa, mutum goma sha hudu ne, sha hudu ne kuma kacan akashi mutum shida daga cikinsu cikin muhajiruna ne wanda suka hijira daga Makka zuwa Madina, mutum takwas kuma cikin mutanen Madina, shida mutanen Makka, takwas cikin mutanen Madina. Mutane sun kasance suna faɗa cewa duk wanda ya je ya mutu a jihadi a wancan lokacin sai su ce mata fulanun wa zahaba anhu ni'imud dunya wa ladzatiha, wani ya mutu a yaƙi shi kam ya yi hasara saboda ɗanɗanon duniya da ni'ima ta kuɓuce masa da kuma jin daɗi. To shine Allah ya saukar da wannan aya, wala taqulu, kada ku faɗa liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, kada ku faɗa ga waɗanda aka kashe saboda Allah cewa wai matattu ne, bal ahya'un walakin la tash'urun, kamar yadda aka faɗa kuma dangane da shuhada Uhud, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, akan ƴan Uhud sai ce amwata, akan ƴan Badar sai ce amwat, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna. Haka ƴan Uhud ma aka ce duk wanda aka je aka kashe shi banza ta kashe shi, wannan cikin Baqara, wacce kuma cikin Ali Imran, ina fata ana fahimta. Imam Al-Hasan Al-Basri yake cewa inna shuhada'a ahya'un inda Allah ta'ala, lalle shahidai wanda yaje aka kashe shi saboda addinin Allah, to wannan araye yake a gurin Allah. تورد أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح كما تورد النار على أرواح آل فرعون غدوة وعشية فيصل إليهم الوجع. أي مالا دون أكشي شددين الدين الله تفيل جهادي بغور ما يأتوك كلمة الله تولن أرأيك أرضك سما أنا ميك أشيوا غرائك سأبرم أبنجيش كمريان دكسان كما أنا bijirar da rayukan ƴan wuta cikin ƴan Ali Fir'auna, a bijiro da rayukan suna cikin wutar jahannama safiya da maraice, ana ta gasa su. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab. To wannan yana nuna cewa bayan Allah na gari da suka yi mutuwa mai kyau, to insha Allah ana kyautu zaton ba su yi hasara ba. ولنبلونكم اوكي بمكرمتها وانا اعير بكم تو وانا اعير دي تنا منا نولي اكان واتو البشر ني دنجني دا شهداء ولن دا سكي متوى تا شهادة. ابن كثير يافداء اتكين تفسيرا ستشيوا الله ينا باد الاباري شيوا ولن دا اكا كشي سسبو دا الله فبا متتولني باموشي بني سو ارايسكي اقولن ابنجي تبارك وتعالى. Maganar da ake cewa sun yi mutuwar banza, wannan magana ce ta kafirai, ya zo a cikin hadisi ingantacce riwayar Imam Muslim kamar yadda muka yi bayani. A wannan riwayar ma ta Muslim ma cewa aka yi rayukan shahidai ma an sa su a cikin wato wasu tsuntsaye ne da suke kewayawa a cikin gidan aljanna. Hadisi ya zo a cikin Sahih Bukhari, yanda Imam al-Bukhari yayi babi akan burin shahada, kai mutuwa ta shahada, babu tamanni shahada, babin da ke magana akan kai burin Allah ya kashe ka ta hanya ta shahada, ya halatta mutum yayi burin mutuwar shahada. Manzo Allah yake cewa duk wanda yayi burin ya mutu mutuwa ta shahada, amma da gaskiya ballaghahu Allahu manazil ash-shuhada wa in mata ala firashihi, duk wanda ya buri ya mutu mutuwa ta shahada insha Allahu Allah zai kai shi daraja da matsayi irin na shahada ko da ya mutu akan shimfidar sa. Yanzu ga su irin su Khalid ibn al-Walid, ba irin furmitsi da gwagwarmaya da ba a shiga na jihadi ana neman shahada, a mutu wajen ainihin wato yaƙi na ɗaukaka kalmar Allah, amma Allah bai ga dama ba, a kan gadansa ya zo yana birgima mutuwa za su ɗauke shi, yake cewa Allah wadaran matsoraci, ya ce gani nan babu inda ban shiga ba, duk inda ake shiga na furmutsi da haɗari, wani gurin yakan gagari mutane ma ni nake zuwa in kutsa kaina. amma yau gashi zan mutu akan gado na. To kaga wannan Allah zai bashi labin shahada. Da irin su Talha ibn Ubaydillah yana cikin al-ashratu al-mashhudi lahum bil janna, mutane goma da aka yi musu shaida da gidan aljanna kafin su bar duniya, shine Talhatul Khairi da manzon Allah ya ba yi masa kambai ranar yakin Uhud, yace sunanka Talhatul Khair. An zo ne a yakin Uhud, manzon Allah yayi kokarin ya haura wani dutse ya haushi ya tsaya, saboda ana son komanda wani lokacin ya tashi ya hauya tsaya dan mabiya su gano shi cewa gashi nan ba a kashe shi ba, saboda an ƙara ƙarfin gwiwa. An yada jita-jita a Uhud cewa ai an kashe manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, haka aka faɗa a yakin Uhud cewa an kashe annabi. Kuma ba kashe shi ba, munafukai ne suke ta yadawa. Mazala ya zo ya hau kan wani dutse ya gagara, yayyahu ya gagara. Talha ibn Ubaydillah daman yana bin manzon Allah, duk inda aka kawo manzon Allah farmaki sai ya kare. Wataran an kawo takobi za a sari manzon Allah sai ya miƙa hannunsa. Ka duba malam fa, a kawo duka sara ba kai za a sara ba, wani naka za a sara, ka sa hannunka ka kare takobi, ba wai ka sa wani itace ba, hannu ya sa ya kare takobin, saboda an koya masa jarinta ba an mai da su mata ba. Hannu ya sa ya kare takobin, yana tura hannun nan gaba ɗaya ka ɗebe ɗan yatsun. Amma wannan bai sa Talha ibn Ubaydillah ya ja da baya ba, ya sunkuya ya yi ruku'i, manzon Allah ya taka gadon bayansa ya hau ya yi abin da zai. Manzon Allah ya ce da shi Talhatul Khair, Talhan alheri kenan. Mushrikai suka kewayo, a lokacin musulmin da suke tattare da manzon Allah ba su wuce mutum 12 ba. Ga gungun mushrikai sun kewayo, za su kawo farmaki su kashe manzon Allah, su kashe sauran musulmin gaba ɗaya, saboda da yawa wasu sun gudu gaskiya. An ba da labari cewa ai an kashe annabi, munafukai sun yi kokari wajen yada munafurci a yakin Uhud, suna cewa kai ku juya ku tafiyar ku, an kashe Muhammadu, kawai mu koma addinin mu na da, koma kawai addinin iyaye da kakanni, mana koma kafiri, da mun shi munafiki kafiri ne. Wannan yasa wasu gaskiya suka ja da baya, wasu kuma suka ce gaskiya ba za su ja da baya ba, dan an kashe manzon Allah su ma ba za su koma gida ba, sai an kashe su kamar yadda aka kashe annabi. Ke me kake jira za ka koma gida ba a kashe kamar yadda aka kashe annabi ba? Manzon Allah yake ce da sahabbai a lokacin cin mallil qawm, waye zai je kaifar maki waɗannan mutanen? Sai Talha ibn Ubaydillah sai yace gani ya rasulullah, Allah ka duba jarunta mala, yace ni ne. Manzon Allah ya zauna ka ga mallil qawm, waye zai je tare mana waɗannan mutanen? Sai wani sahabi sai yace gani. Sai manzon Allah ya ce je kai musu farmaki, mutum ɗaya a tura shi ya tinkari mutum 12, ai mutum ɗaya cikin mutum 12 sauran 11 su tsaya a tura shi ya je tinkari arna masu adadi jewa. Wannan yana nuna ashe manzon Allah yana koya sahabbai jarunta. Yana da kyau musulmi ya zama jarumi, kada ya zama matsoraci, kada ya zama zabo, ka zama jarumi, ka rinka karanta tarihin sahabbai, shi ne zai nuna ma kaga cewa lallai wannan rayuwa tana da buƙatar jarumta. Duniya ƙwaya ɗaya ce, rayuwa ƙwaya ɗaya ce, sannan mutuwa ƙwaya ɗaya ce, kowa yana yin ta ne yadda Allah ya kaddara masa. To gwandama ka zo kai jarumta ka taimaki addinin Allah. Bawan Allah nan ya fita, wanda ya fita yake cewa zai ji, ya fita ya tafafatawa, ya tafafatawa har sai da mushrikan nan suka kashe shi. Manzon Allah ya sake juyo yake cewa mallil qawm, wa zai ji kuma tare waɗannan mutanen? Saura mutum na 11. Talha ya sake hinkura yake gani ya manzon Allah. Manzon Allah ya ce zauna ba za ka iya ba. Sai wani jarumin cikin sahabbai ya ce gani, annabi ya ce jika. A lokacin fa ya san cewa mutuwa zai yi, ko ya mutu ko ya rayu, shahada ce ake nemanta bawan Allah. Ina gaya mana wannan kisan ne saboda ku san muhimmancin samun shahada. Eh, kai mutuwa ta shahada ba mutuwar banza ba ce, mutuwa ce mai tsada, ba kowa Allah yake ba shi ita ba. yaje wuta fafatawa da bashirkan nan mala suka kashe shi saura mutun nawa goma manzo Allah ce mallil qaum annabi in ya ga dama a lokacin zai ce ku tashi mu tafi gaba daya ko ba gaba ne amma sai ce a'a ajire amma fa duk musulmin da yaje ba sai ya rage musu yawa su ma arnan zai kakkashe na kashewa albashi daga baya kuma sa kashe shi haka annabi yake tura su ɗaya bayan ɗaya duk lokacin da aka ce wa zai je sai Talha ya ce gani sai annabi ya ce zauna sai da aka karar da mutum goma sha ɗaya nan duk gaba ɗaya mutum goma kai saura manzon Allah da Talha sai annabi ya sake kirar ya ce mallil qaumi sai Talha ya ce manzon Allah to in ban je ba wa zai je ni ne na saura sai annabi ya ce to bismillah yanzu aikin ka zai ya ce ya buga su buga ya buga su buga ya buga su buga ya buga su buga wallahi sai da ya kora su fatata ya kora su ya waje da su manzo Allah ce talhatul khair waɗancan sha ɗaya sun samu shahada ko to wannan shi kuma ɗayan fa har aka yaƙi Uhud aka gama shi Talha ɗin kuma bai fita ba har sai da aka zo zamanin sayyidina Ali bin Abi Talib lokacin da ake rikici tsakanin Ali bin Abi Talib da su Muawiya da suna na Aisha da shi Talha din da su Zubair sai Ali bin Abi Talib ya ga Talha lokacin da aka zo ana rikici da sayyidina Usman shi Talha ibn Ubaydullah sai ya ga da baya bai shiga cikin rikicin ba Ali bin Abi Talib ya je samu Talha yana masa wa'azi cewa ya ji tsoron Allah sai Talha sai ya koma safin baya-baya a cikin safin yaƙin za mu zo wata ranar Allah ta gaɗa karatu ta zo za mu yi magana a kan rikicin da aka samu tsakanin Ali bin Abi Talib da su Muawiya ibn Abi Sufyan me ya sababi yaya aka ne ya faru ko me malami na ahli sunna suka faɗa akan abu malam ana cikin wannan ya koma gefe kiman sai ga wata kibiya abu ne ba aune kan mai uwa da wabi sahab gharb kibiya wadda ba kamar yanzu kawai sai ka ga mashi baka san daga ina yake ba ko kibiya ta gabar take ta kudu take waya har goto baka gani ba kawai ya kauce ba Allah na sai ta same shi a gwiwarsa a wata riwayar aka ce a wuyansa ta sauke shi sai fadi yana birgima to anan shahadar kuma ta zo masa Ali bin Abi Talib ya zo kansa ya kuka ya gubar da hawaye ya daga shi ya zaunar da shi ya ɗauki hannunsa Ali bin Abi Talib ya share wa Talha fuskarsa ya share masa gemun saboda duk ƙasa ya cika gemun da fuskar ya yi birgima saboda mashi da aka soke shi da shi Ali bin Abi Talib yake cewa wallahi wajidtu na so da a ce na mutu kafin mutuwar wannan bawan Allah da shekara 20 saboda yana cikin mutanen da aka yi musu alƙawari da gidan aljanna dan aljanna ne Talha yace ban so a ce na ga mutuwarka a gabana ba na so a ce kafin kai na mutu ban shiga cikin wannan abun ba to kaga ga bishara da gidan aljanna ga shahada to yanzu ne ba a bishara gidan aljanna ko ana yi ana yi ana sayarwa suna tsere gidan aljanna ta jagu amma yanzu mutane sun gane wanda suka fi yama daɗin sun ta Allah ya isa yanzu kan sai dai mutum kansa yana cikin tukunya ne zai je a sayar masa to kai ka ji irin rayuwa da suka yi wannan bayan Allah ko rayuwa ta jihadi da ɗaukar kalmar Allah mu yanzu Allah ya kawo mana yanzu gashi nan muna karatu muna shan ruwan sanyi kaga Allah ran maka ga ruwan sanyi ne da kankara a cikin gashi a cikin wuta da fanka da haske da komai haka muke karanta Allah yake annabi ya ce mu samu imanin ko ya dai mu dan tafi da shi gida su ga wadancan malan a cikin yunwa da talauci ganye suke ci su kaura fata a gogon su haka suka samu addinin ta kai dalilin farranta wankan juma'a fa da ake ka san me ya faru ranar juma'a ne sahabbai suna tahowa daga ƙauyuka da garuruka fata ce a jikinsu mutum zai yi sati da satuttuka babu tsummai auduga ma babu ita fata ake daurawa ta dabba in an yanka dabba sai a dauki fatar a din je ne a gyara ana daurawa in ta sha zafin rana da kura sai ta rinka wari sai masallaci ya rinka daukan dumi da wari shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga duk wanda zai sallar juma'a cikin ku lalle ya wanka muku yanzu masallaci yake rikicewa da tulare mutum ɗaya biyu zaka ji tulare wannan tulare wannan tulare ni'ima alhamdulillah amma imani ya gagara samuwa saboda fitintunu sun yawa a duniya nan ka zo an nuna ma Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce kana fita sai kuma ka je ka samu wanda zai zo yana sassake maka imanin ka kuma wallahi ya ku yan uwana kafin mutuwa ta zo ta rike mutu ya kokari ya tare abin da zai waftara kai kokari kai aiki daidai ga gado i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa kai kokari kai aiki iya abin da Allah ya kore kai karatun qur'ani ne salatin annabi ne commitment na addini ne duk inda ake harka ta addini abin da ganin ka a gurin wannan din alheri ne takawa da kake kana tafiya Allah yana ganin ka yana cewa yanzu ga bawa na zai je gurin aiki na saboda din biyu ne in baka share masallaci baka share kasuwa fa in baka je gurin karatu ba fa za ka zama banza yanzu wani ana darasi bayan magruba da isha'i sai shi dai hana shi zuwa ce kai da Allah ya zaman ka anan din kuma zai zo ya zauna a kofar gidan suna hirar banza ya bude freedom ya ji an zage wancan ya ji kida ya sha waye ya tsallaka ya nemi America ya tsallaka ya nemi BBC haka zai yi tamar tamar dai ya bata lokacin sa bai isa ifari ko dai ba bai ji fassara aya ko dai ba bai ji hadisin annabi ko dai ba amma idan ka zo karatu kuma wallahi ba za ka iya kirga irin ayoyin da za ka ji fassara su da hadisan su ba da hadisai ba to ko da hadisi ɗaya rak za ka zo ka samu a wurin karatu ka ci riba wallahi to wannan shine abin da muke kiran yan uwa alazinci zuwa gurin karatuttuka da sauraron darussuka wannan shike ra'ayin zuciya kuma wannan shine abin da abokanan gaba ba sa so Allah nake ga muku yanzu kun ga misalin zan buga muku wani misali daya da wanda ya kamata ku fahimta kaga lokacin asubai mu a gurin idkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya wa lahu alal babu wani mutumin da zai shiga gidan aljanna kuma yazo yana burin a dawo da shi duniya bayan ya shiga aljanna ya mutu an kashe shi ya shiga aljanna sannan kuma ya burin a dawo da shi wato irin shahidi ya tamanna an yarja ila duniya fa yuqtala ashara marrat lima yara min alkarama zai so a kashe shi a dawo da shi a kashe shi a dawo da shi har goma har sama da goma saboda karama da girmama mai mutuwa ta shahada da ya ga an yi a gidan aljanna wato masu shahada a gidan aljanna su ne manya ba su ne kananan mutane ba da haka dai wannan aya tana nuna mana wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un inda rabbihim walakin بل احياء ولكن لا تشعرون آل عمران بل احياء عند ربهم يرزقون اشي متوا ta shahada mutuwa ce mai kyau ba mutuwa ce ta banza ba kuma addinin Allah haka yake yiwa da babu yanda za a yi sai an kashe wasu wasu kuma sun rayu tunda daman addinin bai zo ba sai da wasu suka rasa rayukansu manzo Allah haka yake diban mutane suna tafiya suna fada cikin hadari saboda addinin nan ya tabbata da ni da kai na same shi mun yi shi dan mu shiga aljanna amma ka tsaya kai tunani kai an taba marin ka ma saboda addinin Allah kai ba mari ba ma zagin ka ma wani ba a taba yi ba da haka akwai aiki a ada'ullah dai ba za su daina ba makiya Allah suna nan suna kulle kulle kuma suna da yan barandan su masu musu aiki a cikin mu dai yan uwan musulmi akwai wadanda an riga an siye su an ka ana biyan su kuma suna yi wa yahudawa aiki da su za a hada baki a cuci musulunci da su za a hada baki a cuci malaman musulunci a matsayin ka na musulmi saboda aikin da kake na albashi ina ganin ba karamin kuskure bane ba a zo a rinka tura ka kana daukar rahoto kana kaiwa dan a cuci dan uwanka ko dan a kama shi akwai wani dan uwa da aka kama shi aka kai shi wani guri yace duk gurin ma'aikatan gaba ɗaya musulmi ne wallahi ya lissafo masa sunan malamai da yawa da aka yi listin su ana neman su duk za a kama su ko a kashe su ko a kama su. Aka ce wato su ne suke neman kawo ta da zaune tsaye a ƙasa suna girgiza zaman lafiyar ƙasa. Dama duk inda aka samu masu kishin addini to za a zaman lafiya, haka suke faɗa. Wai duk mai tsaurin addini to shine za ga yana kawo rashin zaman lafiya. To duk ana nan ana bibiyan sai an kame su gabaki ɗaya, ko a ɗaure su ko a kashe su ko a yi musu duk abin da za a yi musu. Shi bawan Allah ya ce shi abin da ya bashi mamaki gaba ɗaya ma'aikatan babu Allah ya ce musulmi ne. Da kwamfutoci da kayan waya ko ina daga nan duk duniya ba inda ba za su yi, suna yi za su buga wa iyayen gidan nan cewa fa mun kamawa ne, mun yi kaza an yi kaza, su ciccika aika a kwamfuta a tura kuma. Suna aiki don a ba su albashi. Allah wadaran irin wannan aiki na albashi. Ko ba a taɓa tura ka coci ka je ka ɗauko rahoton arna ba, ka duba makaman da arna suke tarawa a ƙasar nan. Kiristan Najeriya, gwamnatin Najeriya ta sani duk Najeriya ga baki ɗaya cikin ƙungiyoyin addini babu ƙungiyar da take tara makami na masifa irin ƙungiyar kan. Makamai suke da shi na tashi hankali masu sarrafa kansu. Kowa ya sani coci-cocin da suke underground suke, coci irin wannan dole a tafashe ƙasan duk mutane suke sawa. Motocinsu da wasu suke shigowa nan garin ko wani gari ba a cikin ɗinsu. Muna faɗin wannan maganar ne saboda ana zaluntar mu da yawa. In an faɗi magana sai a ce ana zafi da yawa, ana cutar mu wallahi, ana zaluntar mu iya zalunci wallahi. Duk lokacin da aka yi rikici tsakanin musulmi da kafiri, ka je ka ga irin amfani makamai da kirista suke amfani da shi wajen halaka bayin Allah, tun digogi na masifa. Sai mun faɗa ba yau ba ɗaya ba, an taɓa samun wani musulmi soja wanda yake sojan wata ƙungiya ne cikin musulmi ya sa kayan sojan Najeriya ko ɗan sanda ya yi amfani da makami ya kashe mutane, an taɓa samu? Amma arna nawa aka kama da kayan sojan gwamnatin Najeriya, da 'yan sanda nawa aka kama 'yan sandan gona, sojan gona, amma mai kuka musu? Kullum aikin ku ya ƙare a masallaci, a gurin karatu, gurin wa'azi, kuma an yi magana ku ce kuna neman zaman lafiya? Ba wani abu kace, muka ce a bar mu addinin, kuma kada a bar azzalumai su rinka zalunci. Tsarin demokradiyya na kafirci ma ya yarda fa ya adalci. Yanzu ka duba America fa demokradiyya suke, amma ka duba fa idan aka kama mutum fa da cin hanci fa wallahi sai an kawar da shi guda ɗaya. In aka kama ka da shi, akwai shugaban da ya ƙarishi shugabancinsa gabaki ɗaya, ba da gidan da zai zauna. Shugaban America ne gaba ɗaya, gidan zama ba da shi. Muku yanzu kansila ma gidansa nawa? Ga kuma bin doka da ƙa'ida da oda. Akwai wata mace da suke faɗa kwanan nan a labarai cewa sun sa a intanet, sun sa a jaridu da sauransu, tana cikin matan da tafi kowa samun kuɗi a America ne ko Ingila, ta fito tana tuka mota tana waya, ta je ta yi accident, ta yi ɓarna. Suka kama ta tana tafiya tana tuka mota tana waya. Ka san shekara nawa aka ware mata, aka sa mata a gidan kurkuku? Lauyoyinta sun zo sun yi, an ce ba wani maganar beli ba wani abu, sai ta yi wannan zaman kurkuku ɗin. Shekaru aru aka ɗaure ta, kuma su ne manya-manyan masu samun kuɗin. Muku yanzu ƴaƴan manya in sun yi laifi ba a musu hukunci. In dai ƴaƴan manya ne suke laifi, wallahi ba a musu hukunci. Wato wannan abin yana damuna ƙwarai da gaske. Ka duba wato duk inda harka ta addini suke, sai ga an sa mutane a gaba. Kuma a zo a amfani da wasu ɗin cikin masu addinin, kuma a zo ana ta sukan wasu kuma. Yanzu ar nan garin nan lafiya lau, hankalinsu a kwance, komi yi suke, ba su da matsala. Training suke, suna motsa jiki, suna komai, har bindiga suna amfani da ita. Wallahi a sabon garin nan ba abin da ba sa yi. Akwai wanda ake fitar da su ƙasar waje su je su koyi harbi, su koyi mai duk muna da labari fa. Dan ku tsammanin gida dawa ne mun sani. awamu yanzu yara ne kwanan da aka kama su wasu yara ne kawai sun fita fada asuba suka fita suna dan gudu suna motsa jikinsu gudu kawai suke suna motsa jiki ba duwa ka tattara suka kama su gaba daya ka daure kawai wai suna gudu suna dan motsa jiki saboda musulmi ne su me yasa za su yi gudu su motsa jiki su zauna jikinsu ya mutu wace doka ce ta hana ko mutum ya exercise sai a hana ball makin wani ya ga ball zai wani kuma ya ga gudu zai ko akwai wata doka ta hana to saboda ita ci kansa wato ita kanta demokradiyyar ita kanta zalunta da ake a nan kasar demokradiyyar ita kanta ba yinda ake yi ba zalunci shi kansa ana zaluntan sa ba daidai ake yi ba to Allah ya nuna mallan ja aya mu
wala na'budu wa na'budu bi shay'in من الخوف والجوع ونقص من الأموال
نعم
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
نعم
الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع للي تبس والله زام جربيكو ياكو الأمة النبي محمد أي ولنختبرنكم يا أمة محمد زام أينهم وتجربيكو بشيء من الخوف دون أبو نصورو ولنوك شنذاكو ديكونا طوران أبو شنغابا والجوع دكما يوم وفري ونقص من الأموال دكما tawaya da hasara da halaka na dukiya wani zubin za ku ga hasara ta same ku wal anfusi da kuma wato rashin rayuka bil qatl wal maut a kashe wasu wasu kuma su mutu ko bil marad wal shayba wasu kuma rashin lafiya ya kama su wasu kuma furfura ne zai kama su har su mutu was samarat da kuma tawaya na ƴaƴan itace ta yanda Allah zai turo annoba akan ƴaƴan itacen ku duk su bi su lalace Imam Shafi'i Allah ya masa rahama yake cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi zamu jarrabe ku ai bi khawfillah da jin tsoron Allah ma'ana ka tsaya kai ka ji tsoron Allah shi ma jarrabawa ne an gane ba wai ana nufin khawful adu bane a fassarar Imam Shafi'i wal ju'a zamu jarrabe ku da ju'a shine siyam ramadan zamu ku jarrabawa da azumin watan ramadan kaga ai ana jin yunwa a ramadan to wannan shine al ju'a wa naqsin min al amwal da bayar da zakka da kuma sadaka zamu ce ku cire a cikin zakkar ku kuma ku rinka ba da sadaka ka wannan a zahiri naqsun ne min al-amwal zata ragu a zahiri amma kuma hakika ne bata ragu ba wal anfusi da kuma tawayan rayuka shine tarin hanyar rashin lafiya was samarat as-samarat ana nufin mautul aulad da mutuwar yaya inji Imam Shafi'i Allah ya rahama saboda danka ai kamar wato samaratu qalbika ne kamar wato dan itaciyar zuciyarka ne ina fata ana fahimta to anan gurin a wasu malaman suka ce wala nablu annakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqas min al-amwal wal-anfus da mutuwa kenan suka ce akwai mutuwar aqaribi mutuwar dangi Allah zai jarrabe ka wani lokacin dangin ka fitan mutuwa wal-ashab abokanan ka fitan mutuwa ka ce kai ni kan wannan shekara Allah ya jarrabe ni abokina a gari ta ya mutu wani na ma ya mutu ko kuma dangin ka fitan mutuwa ko kuma a gidan ku ai ta mutuwa wal-ahbab da masoyanka ko matarka ko kaninka ko dan uwanka ko abokinka ko wani amininka shi ma ya zo ya mutu duk wannan jarrabawa ne kamar yadda Ibn Kathir yake faɗa a cikin tafsirin sa. Da haka dai ku sani ya ku ƴan uwana, Allah ya ce zai jarrabe mu da waɗannan, wa bashirus sabirin, kai albishir da bushara da kuma ga masu wato haƙuri alal bala'i war razaya, akan dukkan wani bala'i da kuma ar-razaya, shine wato jam'i na raziya, ana nufin wato musiba. Kai musu bishara, alladhina idza asabatuhum musiba, waɗannan su ne waɗanda idan musiba ta same su ita ce ar-raziya din. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yayin da musiba ta same su kai abinda suke faɗa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalle ga Allah muke kuma gari shi muke komawa. Yadda ayat ta dace da faɗin Allah wa annabi, wannakum hatta na'lam al-mujahidin dinakum was-sabirin wa nabluw akhbarakum, ita ma dai ka gani jarrabawa. Hadisi ya tabbata daga Abu Musa al-Ash'ari, Allah da abdi kun karbi zan tambawa na sisi e aqabattum samarata fuadi, kun karbi wato kamar ka ce zuciyarsa, dan yayin da aka raba ka da danka kamar an raba ka da zuciyarka ne. Qalu na'am, sisi e wannan ba wala yana kamar dan bai sani bane ba, a dan sauke hukunci ne. Sai Allah ce fa madha qala abdi, to me bawa na ya faɗa yayin da kuka yi masa wannan musiba, me ya faɗa? Ba wai dan bai sani ba. Sai mala'iku su ce istarja'a wa amidaka, istarja'a ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, shine ai al istirja'u din, ai mun ji ya faɗa yayin da aka masa mutuwa, bai ce komai ba, kawai cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, illa lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, alhamdulillah. Wannan ita ce addu'ar da ake yi idan an maka mutuwa, ana baka labarin danka ya mutu. A sunna fa ba a gargajiya ba, sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, illa lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Lalle ga Allah muke duka, kuma gare shi za mu koma. Sannan nasa ne abinda ya karɓa ɗin, nasa ne dama, kuma abinda ya bayar nasa ne. Kowane abu da ka sani a duniya yana da wani ajali sananne da Allah ya ƙayyade, ya iyakance, zai je itarar da Ubangiji. Wannan ita ce kawai kalmar da aka halatta ma idan an maka mutuwa ka faɗe ta. To mala'iku za su ba da shaida, in mumini ne na gari ba ɗan gargajiya ba, dan ɗan gargajiya baya faɗin wannan. Ɗan gargajiya kawai sai dai fashe da ihu da sowa, amma ɗan sunna ga abin da yake faɗa. Sisi istarja'a wa hamidaka, ai ya koma gare ka kuma ya gode maka. Sai Allah ya ce da su ubnu lahu baitan fil janna wa sammuhu baitan hamdin, ku gina masa katafaren gida a gidan aljanna, kuma gidan ku sa masa suna baitul hamdi. Imam Tirmidhi ne ya fada wannan hadisi a cikin kitabul janaiz, babu fadlil musiba idha tusiba, babin da ke magana akan falal musiba yayin da mutum ya nemi lada akan musiba da ta same shi, kuma hadisi ne hasan. A wata riwayar daga Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa naji annabi yana cewa ma min musibatin tusibu abdan, ba musibar da za ta samu bawa. Fa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, raji'un, allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, duk musibar da ta samu bawa sai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah ka bani lada akan musibar da ta same ni, kuma ka maye min da abin da na rasa. Illa ajarahu Allahu fi musibati, fa shi sai Allah bashi lada, wa akhlafa lahu khairan minha, kuma Allah sai ya mai masa da alkhairi da ita. Sai Ummu Salama take cewa lamma tuwfiya Abu Salama azama Allahu li, fa qultu Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, fa akhlafa Allahu li rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Tace Ummu Salama take cewa ai tabbas lalle wannan haka ne, yayin da mijina Abu Salama, ita Ummu Salama mijinta Abu Salama, kamar kai Abu Muhammad, kuma matarka Ummu Muhammad. agani yawa alkunya abace mai kyau ana yin ta amma mu bahaushe bai santa ba sai a tagwabza haka kawai tace yayin da mijina Abu Salama ya mutu sai nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya maye min da mafiyinsa alkhairi sai bani manzon Allah to wannan shike nuna cewa duk wanda musiba ta same shi koma ga Allah insha Allah Allah zai canja masa nabi alkhairi idan musiba ta same ku kun hakuri ku koma ga Allah ulaika alaihim salawatun min rabbihim wadannan masu wannan sifa lalle suna da salawatun min rabbihim wa rahma suna da rahama da ubangijinsu kuma da rahama da salawat da rahama duk abu guda ɗaya ne Allah ya ambaci wannan rahama din ne karo na biyu ta akidan dan karfafa zance ulaika salawatun min rabbihim lalle suna da rahama daga ubangijinsu wa rahama da kuma rahama da kalmar salawat da kalmar rahama duk ma'ana ce guda shi guda ɗaya ai ulaika alaihim rahmatun ba'da rahma min rabbihim suna da rahama bayan rahama daga ubangijinsu wa ulaika humul muhtadun kuma wadannan su ne shiryayyu sai Allah ya ce na'am
inna as-safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima
na'am
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ وَالَّيْدَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ سُنَا تِكِنْ أَلَامُ مُنْ بَوْتَ وَأُبَنْجِجِ شَعَائِرُ اللَّهِ أي أنا نفهم أَلَامُ مُنْ بَوْتَ وَأُبَنْجِجِ جمعي مين شعيرة ومن حج البيت أو اعتمر duk wanda yaje haji dakin Allah ko kuma yaje umra fala junaha alaihi an yatawafa bihima babu laifi gare shi yaje yayi tawafi sannan yayi sa'i tsakanin safa da marwa wa man tatawwa khairan duk wanda ya kara alkhairi yayi tawafi na alkhairi na kari sannan yayi sa'i na kari na neman lada fa inna Allah shakirun alim lalle Allah zai masa sakayya akan abin da yayi sannan alimun ne Allah masani ne kalmar shakirun ana nufin Allah zai masa mujazati kuma zai saka masa zai bashi lada sannan kuma Allah ya san aikin da yayi kalmar as-safa tana nufin wato jam'i ne na as-safa as-safa babu ta'un rufatiya a ƙarshe jam'i ne na safa dutse ne الصخرة الصلبة الملفاء كنان أكن شيء الصفاء ده تاء أكن شيء أكن شيء كما الصفاء كما كشيء حصاء ده حصاء حصاء كذا كل تاء أكن شيء ده كما حصاء كما النواة ده نواة شين الصفاء ده صفاء ملوى shi ma din da sunan dutse ne shi kuma jam'in sa marwat jam'ul kathir kenan a jam'ul kathir kai maru marwa mimur ra'un ya kamar kace tamra da tamarat da tamr ko ba kuma ne kakan iya ce tamratun da kuma tamaratun da kuma tamr marwatun akwai kuma marwatun akwai kuma maru shine ma'aunin kalmar karma din anan ne Allah yake nufi aljabalain alma'rufain alazimain manyan manyan duwatsun nan sanannu wadanda an san su wadanda suke karshen gurin sa'ayi kisa aka kawo su da alif da lam bil ma'rifa kenan ay inna safa as-safa al-ma'rufa ladaykum wal marwa al-marwatu al-ma'rufa ladaykum wanda ku riga kun san su ni sha'airillah kalma sha'airillah ana nufin alamu dinillah alamomi ne na bauta ubangiji kalmar as-sha'air daga al-ish'ar ne tana nufin al-i'lam wahidatuha sha'ira haka suke faɗa a larabci duk abin da yake alama ne da ake samun kusanci da Ubangiji tabaraka wa ta'ala da shi, ana ce da shi sha'ira, kamar sallah, kamar addu'a, yanka dabba, duk wannan yana cikin sha'irullah. Gurin sa'ayi sha'irullah ne, gurin tsayuwa arfa sha'irullah ne, gurin yanka sha'irullah ne, duk wannan da baki ɗin sha'irullah ne. To me ana nufin sha'irullah? Ake nufi da sha'irullah anan wato wuraren aikin hajji da ibada. Idan an je aikin hajji, faman hajjal baita wa tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Kalmar yatawafa bihima ai ana nufin sa'ayi tsakanin su. Ana amfani da kalmar tawafu, ana nufin as-sa'i kenan, ai an yadura bihima. Kalmar yatawafa asalin sa a larabci ai yatawafa ne, udghimati at-ta'u fi at-ta, sai aka shigar da ta'un din a cikin da, shi yasa aka ce yatawafa. Kaga sai aka shadda akan ta'un din, to asali yatawafa ne. To ta yayin da aka shigar da ta'un din cikin da, sai aka ce yatawafa, haka ake fara. Sababin saukan wannan aya din shine wato akan dutsen Safa da Marwa akwai wasu gumaka ne, Usako, Asaf da Na'ila, sunan gumakan. Shi wannan Asaf ko Usaf yana kan Safa ne, Na'ila kuma yana kan Marwa. Tun a jahiliya sun ka kasance suna zuwa suna yin sa'ayi, suna bauta wa waɗannan gumaka ɗin don girmama su, sannan suna shafa su don neman albarka. Yayin da musulunci ya zo aka kakkarya gumaka, don zuwa musulunci an kakkarya gumaka, sai musulmi sai suke jin irin wato damuwa yayin da suka zo yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, duk da cewa su suna yi ne don Allah ba don wannan gumaka ba, sai suke shiga cikin haraji da damuwa yayin da suke yin wannan sa'ayin. Abu yana damunsu, kamar wato suna yi wa gunki ne bauta kenan ko, su a yin da suke ji. To sai Allah madaukakin sarki da ya ga wannan damuwa da suke yi, sai saukar da ayar, yace da su inna safa wal marwata min sha'airillah, da Safa da Marwa din nan gurin alamomi ne na Allah bauta. Wa man hajjal baita aw itamara, duk yazo aikin hajji ko umra, sanajina alai ba ko mai bala fi yidi, kun gane ko, ba wai ana nufin yin sa'ayi tsakani da Safa da Marwa wannan mustahabi ne ko ba wajibi bane ba, kamar yadda wasu basu fahimci ayar ba, wai in kana a cikin tabi'ai ma akwai wanda suke wannan fahimta din akan ayar din, zamu zo mu bayani insha Allah. Kun ji dai kisan abin da ya faru, zaka ce Allah ya farajina alai ba laifi, mana ba wani abin zulubi bane, ba wa gunki kuke ba, ku je ku yi sa'ayin ku kawai tsakanin Safa da Marwa. Asalin samuwar Safa da Marwa shine yayin da Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya dauko wannan mata ta Hajara da ɗanta Isma'il, sai ya ajiye su a nan Ka'aba, ya yi tafiya sai basu, sai ta rasa ruwan da za ta sha ta kuma ba wa ɗanta, ta shiga damuwa, sai ta tashi tana cikin ƙanƙan da kai ga Allah, tana miƙa ƙoƙon baranta ga Ubangijinta, sai ta rinƙa zirga-zirga ta je Safa ta je Marwa, ta je Safa ta je Marwa, wai ko a wannan hanyar Allah zai ba ta ta samu wani guri da za ta iya ɗan farfata ta samu ruwan sha, saboda guri ne bushasshen guri malam Sahara ba komai. To tana cikin damuwa tana gaya wa Allah damuwarta, a wannan zirga-zirga da take kaiwa da komowa ɗin nan da take yi, sai Allah maɗaukin sarki ya nuna mata rijiyar zamzam, sai ta je wurin, don daman zamzam ɗin kusa da gurin yake, don yanzu an lulluɓe zamzam ɗin ne, zamzam tana gefen Safa da Marwa, kamar za ka iya cewa tsakiyar wurin ma, amma ta gefe. Da aka sai ta je wannan guri, sai kuma na ta ɗebo ya ta rinka ɗiba tana sha suna amfani, tun wannan lokacin ne zan zaɓi nan take nan mala har ila yau, wanda gobe ɗin ɗinka nama za ka iya zuwa ka je ka sai wannan ruwan zamzam ɗin kuma ka sha, kuma nufin wannan rijiyar ba ta taɓa ɗaukewa ba, kuma Allah alƙawarin ba za ta ɗauke ba. Da aka asalin sa'ayin Safa da Marwa wato kewayen nan da Hajara take kai ta je ta dawo ta neman ruwan nan, shi ne asalin kewayen nan na Safa da Marwa da ake yi. Kun fahimci wannan? malamai sun yi tabani dangane da hukuncin wannan aya din, shin tana nuni akan musahabbanci ne ko wajibi tsakanin sa'i da safa da marwa a haji ko umra? Wasu daga cikin malamai dai sun ce gaskiya wajibi ne sa'i tsakanin safa da marwa idan mutum yaje aikin haji, wajibi ne. Wannan shine ra'ayin Abdullahi dan Umar da Jabir dan Abdullahi da Nana Aisha, kuma shine ra'ayin Al-Hasan Al-Basri, shine ra'ayin Imam Malik da Imam Shafi'i. Wasu malaman kuma suka ce a'a, sa'ayi tsakanin safa da marwa tadawwu'i ne, dan Allah yake fala junaha alayhi an yatawwafa bihima, suka ce wajibi bane. Wannan ra'ayin Abdullahi dan Abbas da Ibn Sirin a cikin tabi'ai da su mujahid, kuma shi ne ra'ayin Sufyan al-Thawri da ashabul ra'ayi, cewa sa'ayi tsakanin safa da marwa, umra ko aikin haji, wannan ba wajibi bane. Amma an samu wata riwayar daga Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da su ashabul ra'ayi din, cewa duk wanda bai yi ba kuma akwai jini a kansa, fa alayhi damu, zai zubar da jini. Rajihin zance sa'ayi tsakanin safa da marwa wajibi ne, dan ayar ba tana nuna mana mustahabbanci bane ba. An samu riwaya daga Hisham ibn Urwa daga babansa, yake cewa nake da Nana Aisha matar manzon Allah, ana aiki qaulullahi ta'ala, me zaki faɗa akan fadin Allah, inna safa wal marwa min sha'irillah wa man hajja al baita wa itamara fala junaha alayhi an yatawaffa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allah shakirun alim. Yace fama ara ala ahadin shay'an alla yatawaffa bihima, ni ina ganin mutum bai da wani laifi in dai bai yi dawafi a tsakanin safa da marwa, bai da laifi. Nana Aisha take cewa kalla, ba haka bane, kaga wannan ma kenan ya fahimci ayar cewa ashe sa'ai tsakanin safa da marwa ba dole bane. Amma Nana Aisha take ta ce kalla ba haka bane, law kanat kama taqulu, da ayar kamar yadda ka faɗa ta kasance, lakanatu, da za ta kasance fala junaha alayhi Allah ya tawafa bihima. Kai Nana Aisha akwai kwakwalwa, tace da ayar tana nufin ba dole ne ai sa'ayi da safa da marwa ba, to ba haka za ta zo ba uslubinta ba, binin zancen ayar ba haka zai zamanto ba, da cewa za a yi fala junaha alayhi Allah, dole a kawo an la, dole a kawo la ya tawafa bihima. تتي إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت منات حذو قبيل وكانوا يتحرجون أن يتوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله تفتاك ما إنما كفتا داما لا رباوة أجاهلية سنكفن كي سنة زوى سنة إنية دنبا وترقما كاءكا وانا الصفا da marwa, da haka sai musulmi suka zamanto suna jin damuwa daga baya-bayan zuwan musulunci, in sun zo suna sa'ayin nan, sai Allah ya saukar da aya wa manzon Allah bayan sun yi masa fatawa sun tambaye shi. Ina fata ana fahimta. Manzon Allah ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa, kuma da ya zo ya tabbata a cikin hadisi ingantacce riwaya al-Imam Muslim a cikin kitabul hajji, ya zo kan safa sai ce abda'u bima bada Allahu bihi, zan fara da abinda Allah ya fara da shi. Saboda ayar kaga cewa Allah ya inna safa wal marwata min sha'irillah, da safa da marwa yana cikin alamomi wa ubangiji tabaraka wa ta'ala bauta. To manzo Allah idan yazo yakan hau kan dutsen yana cewa inna safa wal marwata min sha'irillah, ya karanta aya la ilaha illa Allah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al ahzab wahda, baya karanta la ilaha illa Allah wahda la sharika lahu al mulku wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sannan kuma ya kafe mai ta'addu'a, ya ta'addu'a dan duk wanda yaje safa ana so ya tsaya yin addu'a dan gurin addu'a ne, duk wanda yaje marwa ana so ya addu'a dan gurin addu'a ne. Riwaya ta tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sa'ayi tsakanin safa da marwa idan yazo wannan wurin bainal alamain al akhdarain, wato wannan alamomi green colors da ake yin gudu a tsakanin su, yana yin gudu. Riwaya ta tabbata cewa har sai ana ganin kamar ihramun sa ma zai kwance ya fadi. Kai wata riwaya ta ce wallahi har gurin sa ana gani, saboda sauri yake yi sosai idan yazo, ba wai tafiya ake a hankali ba a wurin. Ina fata ana fahimta. To kalmar fa man tatawwa'a khairan fa huwa khairun lahu, ko a fa man tatawwa'a khairan, a duk wanda yayi tatawwu, kalmar tatawwu nan ana nufin wato wanda yayi sa'ayi na nafila, yayi tawafi na nafila kai nan ba a yin sa'ayin nafila. Ina fata ana fahimta, wa in kana wasu malami sun fake din da wannan, amma sunna ba ta tabbatar mana ana yin sa'ayi na nafila ba. To amma abinda ake nufi, wanda yayi aikin hajji da umra na nafila, ma'ana bayan aikin hajji na wajibi da aka wajabta masa, bayan aikin umra ta wajibi da aka wajabta masa, sai ya biya kuɗi kuma yayin nafila saboda Allah, to wannan Allah madaukakin sarki zai bashi lada. Shine abinda ake nufi da tawwa. Ai duk wanda ya taqawwi wajen yin aikin hajji bayan na farilla kenan. Fa inna Allah shakirun alim, lalle Allah zai bai sakayya dangane da aikin sa, kuma Allah masani ne dangane da niyyarsa. Ash-shukru minallahi ta'ala, shukr daga Allah, dan an ce fa inna Allah shakirun, to yaya shukr zai kasance daga Allah? Shine an yuti li abdihi fawqa ma yastahiqu, Allah ya bawa bawansa sama da abin da ka cancanci a baka. Ka cancanci a baka 200 ne, sai a baka ninki 2000, to wannan shine shukr minallah. An gane yashkuru yasir wa yudil kathir, Allah yana baya, yana sakayya mai yawa akan dan godiya kadan da akai masa, tabaraka wa ta'ala. To saboda ƙurewar lokaci kuma mai ya kamata mu dasa aya abinda muka faɗa ne daidai. Allah shi ma bulada wannan muka yi kuskure, Allah ya yafe mana. Wa bi hadha qadri kifaya, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. Sallallahu ala rasulillahi wa ba'd. Akwai wani bawan Allah da ƴar uwarsa take fama da naƙuda mai tsanani, tana kan gurbajen haihuwa. Ya ce da Allah yana buƙatar su ƴan uwa da ku zo wannan wuri karatu, ku taimaka masa da addu'a, Allah ya sauke ta lafiya. Muna fatan Allah ya sauke ta lafiya, kuma ya tsare mata rayuwarta da abin da za ta haifa, da kuma sauran mata ma da suke cikin wannan hali. Wannan ba Allah ke cewa, mana an yi magana a kan gudun mutuwa a kan shahada da sauransu, ya ce amma mu yanzu a makarantun ma an daina makarantar da mu ayoyin da suke magana a kan jihadi da hadisai, an daina kwata-kwata ba a karantar da mu. Don haka a faɗakar da Ministry of Education a sa mana a daga faɗakar da. Wannan wani abu ne wanda yake gaskiya yana da wahalan sha'ani, saboda ita kanta gwamnati fa ba addini ne a gabanta ba, kawai mulkinsu ne a gabansu. In ka ga an yi addini, ce wani shugaba ne cikin shugabannin da yake dan kishin addini, yake dan ciccusa abin. Su a tsarin karatun bukun nan ma babu wani abu na Qur'ani a ciki. Yawa duk wannan magana Arabiya da wani waye, duk daga baya aka ciccusa fa sawa akai, babu wannan tsarin. To shi yasa ake son mutanen masu rukun su zama masu kishin addini, ko da wata ran zaka zama to commissioner of education, kaga sai ka taimaka a makarantun jihar ka, sai ka sa a rinka karantar da mutane aqida, a fadada darussa na Qur'ani da hadisi sosai a makarantu, a ƙara darussa, kuma ka sa ka ce dole ne kai a cikin gaskiya ne, duk za ku iya yi. Amma matsalar waye da ruwa ba mutum yasa ai makarantun da ake sa yara suna ake asta musu gemu, su ne babu wanda dan gemu ba, yaro ya zo da gemu sai ya ce za a ce, in ba wai wani arni ne zai aske dan uwan su ne musulmi, malami zai zo da ke abana. Akwai makaranta garin nan da wani yazo ya zo da ki kwalba, duk yaron da yazo da ya dace da kwalba saboda wani bakanci, kwalba fa kwalba ya fasa kwalba, sai ta kwalba da kai sai ka tsima gemu, ba ka kun kwadin shi da mali wai shi har wani malamin makaranta ko dan malamin sakandare ya zo kama ma gemu yana fama kwalba, ba ka ɗebe shi da mali sai ya zama kafo. Wannan rashin kunya ne da rashin mutunci wallahi, kuma kyalewa mutane ce a ina ka ce a cikin yanzu, wannan ka ga wani ba wani cin mutunci addini, ba wani wanda ya ce wani malami wani zai sa ma aska, wa ya faɗa a tsarin yahudancin ma ba a faɗa ba ya sa ma aska, ba aska to dare ne kwalba ma ba ya sa ma, kuma ka tsaya kanka miƙa masa kuma yana ta katse maga shirme kawai ka zo ka rubuta takarda wai wai kana neman fatawa, ga fatawa a gaban ka ka wata wallahi ka zo ka taba mun je mu sai da muke da kai Allah sai an raba mu da kai, shine magana guda ɗaya ko hakuri kai. Yawa dan an taba sunna dole mun zafi, yawa wanda yaji an yi zafi sai ya hakuri, dan an taba sunna manzo Allah ne, iya mun hatsanci kenan dauki sunan manzo Allah ana katse ta da kwalba. makarantun da ake wannan sune ya zasu koya wa kar ayat da ke magana akan wani jihadi ko take magana akan tambayi ko aqida. Wallahi da ba dan kwanaki an tsaya an dage an dage ba haka suka sa yaran nan suna yanzu ne aka tsaya an bude musu wuta ana ta gudubobi a masallatai ana cewa za a dauki mataki akan su suka daga kafa. Wani principal fa da yake gaba ɗaya yaran da suke girma makarantar duk sai su sun aske. Ha a yan kawo wani circular ne daga Ministry of Education aka ce a aski ya muka to sai mu ji sai a je a aski tunda yahudanci ne ya ce a aski amma ba doka haka kawai kai amfani da matsayinka zo ka hana ni wani abu ko wanda wai dole sai ka sa wando wai ka taka shi wai su ba za su yadda da wani dage wando ba fa kawai ka sa wando malam normal wando ka sa ka yi ƙasa da shi duk haka ake ga wa yara a makarantu. Tumu mara mai dada wannan ba yawwa sam mara mai dada wannan cin kashin a garin nan a Kano dai inda a kasar Arna ne ko na abu sai mu ayi shiru amma a Kano kam ana garin Muhammadawa garin musulunci garin addini ko mu kai ana cin mutuncin addini ya kamata haka bai kamata ba bai kamata ba bai kamata ba. Haka wani yaro wata rana yazo zai zana takardar waya ya je sabon gari wata makaranta wata Arniya wata mashhuriyar makaranta ce wata Arniya ce principal din yana zuwa tace sai ya ɗebe gemun nan gaba ɗaya ko gemun ko bai kai ya kawo ba saboda tsafar kin addinin musulunci a nan nan sabon gari tace wallahi sai ya kwashi gemun ya riga ya biya kuɗi ya yi komai kuma saboda santa ɗanta ana ci tace shi ita bara zai zauna mata da gemun ya zo biya mu nace kaje ka ce mata bara ta aske ba ta ba kuɗin ka sai ce ai ta ce no refundable nace to ka ce no refundable kuma akwai zani da rabawa kwarai da gaske nace kar ka ji tsoro ka dake kawai wallahi ta ce kai musulmi ne dan Kano ne kuma wallahi in ta ce sai an aske mun ka wannan zai iya jawo matsala kawai haka za ka faɗa ka ce gaskiya ban da ke haƙuri dan wannan gemu in kin taɓa shi zai iya kawo rikici ne kawai ki bani a kawai za ka faɗa mata tabuga ya ce wallahi gemun nan ba za a aske ba ai yaje ya gaya malamansa a cikin gari sun ce tab akwai matsala inda an taba gemun nan akwai matsala wallahi ma Allah haka sai Allah ya ce mice ni koyo zan jarraba sa na ce wallahi yanzu ya zana ya ci ma baya ma kasar ya tafi ma wannan kasar amma ne yana zuwa sai sai fito ma to ma thank you madam I will go and wani ne din sa ruwa ce I'll go and babi wannan sunan sa ce cokali kenan kai iya karfin ka in an fa karfin ka sai ka hakura amma da Allah ta kaka lasu a da Allah akramka Allah wa halatta tabiyanu da bai balaga sallah idan ya iya karatun Qur'ani kwarai da gaske wannan ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an biyarun da bai wuce shekara 6-7 ba sallah ya zama liman saboda shi ne makarancin Qur'ani a cikinsu hatta kai gama zai zo ya sallama duwa musu a wani in yi su jala wannan neman ɗin duwa musu to wannan yaro ne a farki gaba ɗaya babu talauci shi ne wani dattijo wata mace a masallacin sai bayan idan sallah take cewa waru istikari akum da Allah ku lullube duwawun liman din ku yaro ne kanabi ya zo na sallah duwawun a waje in dai yayin sujjada to gaba ɗaya al'aura ta sa a waje dan karamin yaro shekara 6-7 to duk gaba ɗaya ƙauyen unguwar shine makarantar Qur'ani yaro kuma annabi ya ce a gabatar da wanda yake Qur'ani da haka ashe ya halatta ko danka ne kaga ya fika hadda ne lafiya yana da wannan shekara ya halatta ka sa shi ya muku limanci a gida da kai da uwar da ya idan yayin sarkanansa duka duku bi shi ba laifi bane ba shi kansa zai ga an girma shi amma kada a sa yaron da bai da wani yana yi kuma ya kare gaba da ka ba laifi wannan wani malam da Allah da Allah muna nema a taimaka mana da addu'a babanmu ya bata yau shekara sama da 4 kenan wannan mahaifinsu ne ya bata shekara 4 ana ta neman sa ba same shi ba to Allah ya bayyana muku shi dan kuma baya duniya Allah ya bayyana muku cewa baya duniya irin waɗannan tambayoyi da kake gani ana cewa wani bayan sai addu'a kawai a kawai mutum zai fita gida wallahi a neme shi a rasa tuntunin an je an gama da shi yi yan secret society yan yan wane ne duk sun je sun cinye shi kawai. Yana wani wuri ne Allah ya jawo muku da shi, idan kuma Allah ya ɗauki ransa Allah ya koyi muku wani dalilin da za ku iya fahimta. Kuma ɗazun nan ma wannan wa yake cewa shi ma ɗansa ya fita kuma shi ma bai san ina yake ba. Ɗazun nan da asuba kenan labarin da aka kama shi ma yau. Babba kuma ba yaro ƙarami ba, babba sosai. Tunda ya balaga ya kai munzalin aure ma ya fita ba a san kuma a ina yake ba. An yi iya nema wayarsa an tabgawa a kashe. Shi ma ya ce nan yana buƙatar a taimaka, muna addu'a da tawassuli da wannan majalisi Allah bayyana su gaba ɗaya. Awai wannan ba Allah ya rubuta duka da ake cewa malam Nadiyo suna cewa shi kansa ma ai tafsirin da ku ahlus sunna kuke yi shi ma bid'a ne. Dan ba a samu manzon Allah ya zo ya zauna ana karanta masa yana fassara ba. Malam menene gaskiyar wannan magana? Sunan ta ƙarya. Abinda ake nufi da tafsiri fa shine a karanta abu a fassara. Sau nawa ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su je wurare su zo su zauna, wani ya zo ya zauna yana karanta wasu na fassara? Babban misali guda ɗaya da zan gaya ma a cikin misali dubu ya fi dubu ma ga Abdullahi ɗan Abbas. Yakan zo ya zauna ko ma dan a nuna ma wato fassarar ma da wani yare ne zuwa wani yare. Yakan zo wani hadisi ne na Bukhari ingantacce yana cikin kitabul ilm. Yakan zo ya zauna, idan ya zo ya zauna yakan matso da wani kusa da shi sai ya zaunar da shi a kan shimfiɗarsa, wanda da ba wanda yake zama a kan shimfiɗarsa, duk kowa yana ƙasa ne, sai ya matso da shi kusa da shi. Ashe yana matso da shi kusa da shi ne saboda shi wannan ya iya luga ta farisanci. Da haka idan ya zo karatu Abdullahi ɗan Abbas ɗin sai ya faɗa da larabci, shi kuma sai ya fassara wa mutane da wannan lugar tasa ya musu bayani. To wannan malami suke buga hujja da shi a ciki, dama irin wannan maganganun fa tun tuni an yi, sai suke kafa hujja da shi cewa ashe wannan ya nuna cewa wani zai iya zuwa malami ya haɗu da shi da wani ya karanta masa wani abu wani ya fassara. Ina fatan kuna fahimta. Kuma yanzu shi jan bakin nan fa ba cewa aka yi dole ne sai malami ya zo ya ja baki sannan malami Allahumma ya ja baki sannan malami zai fassara shi ne tafsirin yayyu ba. Akwai tafsirin da za a zo a yi kawai zuwa za a yi a rinka bi kawai ana fassara ba tare da an ja baki ba. Ina fata ana fahimta. Da haka babu wani hujja da zai kore wannan din tuntunin an samu salafus salih magabata na gwarai suna yi. Ku kwantar da hankalinku, ahlus sunna wallahi ba za su yi abin da yake bid'a bane ba. Duk abin da kaga ana yi wallahi malam akwai hujja. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ina fata ana fahimta. Wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba kuma bai sani ba. Shikenan to yanzu kai dan an ce ma maulidi bid'a ne, an ce maka bautar shehin ne bid'a ne, shikenan sai ka zo ka hana fassara Qur'ani? Wato shikenan a zo a yi mutuwar kaskwai kenan ko? Ka gani shirme ne wannan, wallahi faɗi wannan magana ma abin kunya ne. To in bid'a ne mu kadai muke yin ta? Su ma ɗan bid'a ba suna yi ba? Waye ba tafsiri a cikin su? Suna yi. Da haka wannan ba daidai bane ba, kuskure ne. Wannan mace ce ta rubuta ta kada cewa assalamu alaikum, da Allah malam rashin gaskiya ne idan matar da jininta ya ɗauke ta yi sallah da taimama sai in ta yi tsarki da ruwa. To kina nufin ta yi sallah da taimama ne? To idan babu ruwa ɗin za ta iya yin taimama ta yi sallah, ya halatta in babu ruwa. Kuma idan ta yi wanka da ruwa kuma ba sai ta nome ta sallar ba. Sannan kuma sai take cewa idan ba ta samu ruwan tsarki ba har lokacin sallah ya fita, wai ba za ta taimama ba. Wasu suna cewa wai ba za ta taimama ba, wai sallah ta faɗi a kanta. Wannan maganar ba haka bane ba. Yayin da mace ba ta samu ruwan tsarki ba, ta tsarkaka daga jinin al'ada ya ɗauke mata, kuma babu ruwan tsarki, tuntunin ta yi taimamanta ta yi sallata, in ta samu ruwan tsarki ko da bayan shekara ne sai ta wankanta ta jona kawai. Amma maganar sallah ta faɗi a kanta, a ba gaba ne. Idan ma kin kuskure an baki wannan fatawar, kin bar wasu salloli, ki ina ga miki zai kirama sai ku miki alkhairi. Dala malam, menene hukuncin macen da jini ya zo mata gadda lokacin sallah? malam idan wannan jini ya dauke sai ka rama wannan sallar koyaya me kike nufi da gadda lokacin sallah idan kina nufin gadda lokacin sallah zai shiga bai shiga ba jini ya zo mata sallah ba ta kanta amma in har lokacin sallah ya shiga kuma ba ta yi wannan sallar ba har jini ya zo mata to idan ta zo za ta rama sallah za ta rama ne da me da wannan wanda ya kubuce mata din an gane yawa awai rama sallah ba ranar sallah ba azumi kai ai mace mai ai haila ba ta rama sallah ko wata rama wata rama sai dai za a ce za ta rama sallah din iyayi da yake akwai shubha akan sallar ka gane shubhar ita ce lokacin ta ya shiga ba ta yi ba kaga ana binta kenan ko amma wacce jinin ya same ta a lokacin ta bai yi ba ko ba ka bane kuna canza abin ne ne yawa wanda lokacin ta bai yi ba dama wannan babu komai akan ta ko kuma wanda tana cikin jini salloli suka zo mata wannan ba za ta rama ba wannan haka hadisi ya zo ingantacce mace mai jinin al'ada za ta yi karatun qur'ani ne kwarai da gaske ya halatta ta karanta alqur'ani ya halatta ta dauki alqur'ani ta karanta idan tana so dan kada karatun da take da shi ya kubuce mata ya zube mata mai alimi ma ya faɗa ya ce qur'ani ne cikakke ba za ta dauka ba amma ba laifi za ta iya daukan izu 59 da rabi ma in dai qur'anin bai cika ba za ta iya dauka yanzu akwai ma a wasu wurin idan mutum ya zo qur'anin sai cire aya daya ko kuma idan ya zo kawai sai a farke shafi ɗaya kawai in an cire wannan shafin ko sai a ɗauka in a fitar da ahalari haka ne to abinda malamai suke mai istidlaki suka ce da aya kwaya daya a cikin alqur'ani da izu 60 ina duk sunan qur'ani idan har ya halatta ka dauki izu 59 to babu dalilin da zai haramta maka kuma ka dauki izu 60 din da haka mai jinin al'ada ya halatta ta dauki alqur'ani ta karanta dalilan da ake kawowa na cewa ba za ta karanta alqur'ani ba za ta babu ba ingantattu bane ba babu lokaci ne da mun kawo su dai bayan dai kuma mun fadi abinda malamai suka fada akai wannan ba Allah yake shi dai iyayensa yan bid'a ne yan dariqa ne kuma gaskiya sun tsani su ga ya tafi gurin karatun nan to shi kuma yana so ya rinka zuwa gurin karatun ahlus sunna ma ga baki daya to wallahi yace ta kai lokacin da in zai fito sai ya yi musu wata tauriya ko wata ƙarya in zai fito yace shi fa zai ya tafi zikiri sai su bashi ya tafi shi ne ke tambaya ƙarya ai ba ƙarya kai ba karatun ma da kike ga zikiri shi ne babban ma zikiri ga zikiri ma mai kyau wanda ake fassara ma ba kwarai da gaske afdalu zikiri ai karatun qur'ani da haka ba laifi kai ba kuma idan ka fantare musu din ma baka zo baka saba wa Allah ba dan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi yawa ba a da'a ga wani wajen wato saba wa Allah madaukin sarki da haka ka ci gaba zuwa karatunka idan ka ga suna gane ka to ka rinka dan duya samu lungu dan akwai masu shiga lungu da duhu dan kada a gane su dan har CID ana turo wa mutane kwarai da gaske akwai yaron da dalibi ne sam an hana shi zuwa gurin karatu ma sai a turo mai CID a ce ka rinka lura da an gan shi a je a fada to akwai wanda ake musu wannan in ka ga wannan sai ka rinka shiga guri mai dan dubu inda ba haske ko ka je bayan window ai karatu a gama ana tashi kuma ka shiga duhu ka wuce mallan yara sun gane sunna kam alhamdulillah Allah shiga nan da mu Allah ya ba mu imani da cikawa da shi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh